Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 13 ga watan Mayun shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke barancin kamu kunnen shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Hukumomin Faransa sun ce mutumin nan da ya kai hari a birnin Paris jiya Asabar ba Faranshi ne amma dan asalin Jamhuriyar Chechnya. ‘Yan sanda a ƙasar Indonesia na zargin wani iyali da kai harin ƙunar bakin wake a majami'u a yau dinnan Lahadi wanda ya halaka mutane a ƙalla 11. Sannan an gudanar da zaben majalisar dokoki a ƙasar Iraki, zaben da shi ke kai ga kafa sabuwar gwamnati a ƙasar.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a kudu sun gudanar da wani babban taro. Ko me yasa?
To gaskiya game da siyasa da tattalin arzikin ƙasa shine ma babban abin da ya sa muka taru jihohi 17 a nan Lagos domin mu nema alƙibla guda ɗaya wadda za mu tafi da ita.
Yau take ranar matan Niger inda za a mayar da hankali kan matan karkara. Shin ko matan karkaran sun san ana yi?
Ka mu wallahi karkar musamman sallar mata sai ne ya kawo ki nan kai wallahi kawai gudu washe ne dan kare mijin ne ya shiga barin da yan yala rasa abin da zan ci kan shi abincin ya ƙarin ci wannan tai gari kuna sa dan wanke ki ci halaka nan ma
haka kuma zamu ji cewa yayin da ake gudanar da zaba aka gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Oyo wata budurwa ta rasa ranta a can jamhuriyar Niger kuma wasu lauyoyi ne suka shigar da karan jami'an tsaron kasar daga nan kuma zamu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsa Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar amma fa duk ruwan nan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Hukumomin Faransa sun ce mutumin nan da ya kai mummunan harin nan na daba wuka a tsakiyar birnin Paris jiya Asabar ba Faranshi ne amma dan asalin Jamhuriyar Chechnya da aka haifa a shekara ta 1977 da ma sunansa na cikin jerin sunayen mutanen da ake sa ido kansu saboda alakar su da tsauraran ra'ayi. To sai dai kuma baya ga hakan bai da wani tarihi na aikata wani laifi na daban. Tuni ɗan sandan Faransa suka kwashi iyayensa don su musu tambayoyi ba a dai bayyana sunan maharin ba. Maharin ya daba ma mutane biyar wuka ɗaya daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su dan shekaru 29 da haihuwa ya rasu. Ministan cikin gidan Faransa Gerard Colom ya faɗi yau Lahadi cewa sauran mutane hudun da abin ya rutsa da su ba su fuskantar barazana ga rayukansu. Shi ma maharin ya mutu a wurin da abin ya faru. ‘Yan sanda sun sha ƙarfinsa a cewar Colom wanda ya jinjina ma ‘yan sandan. Tuni tsatsauran ƙungiyar nan ta ISIS ta faɗa a kafar dillancin labaranta cewa ita ta kai harin tana bayyana maharin da dakarinta. Babban mai gabatar da ƙara a birnin Faransa François Molin ya gaya ma manema labarai cewa maharin ya yi kan mutanen yana cewa Allahu Akbar yayin da ya far masu. ‘Yan sanda a ƙasar Indonesia na zargin wani iyali mai kunshe da yara ƙanana da kai harin ƙunar bakin wake a wasu majami'u a yau ɗin Lahadi inda mutane aƙalla 11 suka mutu baya ga wasu 41 da suka jikata wasu ma a cikin birnin Surabaya. Tuni ƙungiyar ISIS ta ɗau alhakin waɗannan fashe-fashe a birni na biyu a girma a ƙasar. Sufeto janar 'yan sandan ƙasar Tito Carnavian ya ce maharan sun haɗa da uwa da uba da ‘ya’ya mata biyu da maza ‘yan shekaru 9 da 12 da kuma wasu ƙanana biyu. Ya ce iyalin na da alaƙa da wata ƙungiya mai alaƙa da ISIS mai suna jama'a Asharu Daula. Tuni dai ƙungiyoyin musulmi da na kirista na ƙasar ta Indonesia suka yi Allah wadai da hare-haren. Sannan suka fitar da wata takardar bayani mai cewa babu wani addini a duniyar nan da ya halatta tashin hankali don cimma burinsa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A karo na farko tun bayan da aka fitattaki kungiyar ISIS daga birane da garuruwa da kuma ƙauyukan da ke dauke da miliyoyin mutane, ‘yan ƙasar Iraki sun kada ƙuri'ar zaben sabbin ‘yan majalisa waɗanda za su samar da sabuwar gwamnati. Muna son ‘yanci da kuma rayuwa cikin lumana nesa daga ‘yan bindiga, a cewar Faiman Sali, wadda da ita da mijinta da kuma ‘ya’yansu suka kada ƙuri'a. Ta ƙara da cewa muna fatan gwamnati mai zuwa za ta kasance mai kyau, saboda cikin tsawon shekaru hudu da suka gabata babu abinda wannan gwamnatin ta yi. Da yawa daga cikin urdawa masu kada ƙuri'a kamar irin su Sali ba su goyi bayan Prime Minister Haidar Al-Abad ba, tun bayan da wata rigimar siyasa ta bara ta kai ga gwamnati ta rufe filayen jirgin saman urdawa tare kuma da kwace wasu yankunan ƙasar urdawa mai yar ƙure-ƙure cin gashin kai. Duk da farin jinin abadi, yanzu da wuya a iya cewa za a naɗa shi Prime Minister, duk da yake za a kwashe watanni ana tattaunawar kafa sabuwar gwamnatin. Jami'ai a birnin Jalalabad na gabashin ƙasar Afghanistan sun ce hare-haren bama-bamai da kuma gwarumaya da makamai tsakanin jami'an tsaro da 'yan tawaye sun yi sanadin mutuwar mutane hudu tare kuma da raunata wasu mutanen wajen 20. An ji karar fashe-fashe kafin gwagwarmayar da aka yi da makamai a wajejen lardunan Garhar, nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin. An kafa wani kwamiti na ƙasa da ƙasa da zumar kawo ƙarshen shiga sharaba shanun da Rasha da sauran ƙasashe masu bin tafarkin murya ke yi a tsarin demokaradiyyar yammacin duniya. Kwamitin mai suna Transatlantic Commission on Election Integrity ko hukumar tabbatar da ingancin zaɓe na yankin Atlantika da Magaba TCEI a taƙaice, da ke ƙarƙashin jagorancin haɗin gwiwar tsohon sakatare janar ɗin NATO Anders Fogh Rasmussen da kuma tsohon sakataren hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Michael Chertoff, ya kira taron manema labarai ranar Juma'a a birnin Washington DC. Musabbabin kafa kwamitin shine katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka shekara ta 2016, a cewar Rasmussen da sashen Rashanci na muryar Amurka.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, wata kungiyar al'ummar 'yan arewacin Najeriya ta gudanar da taron zaman lafiya tare da nuna rashin jin daɗinta game da tabarbarewar tsaro a ƙasa baki ɗaya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Babangida Jibrin.
Taron na wata kungiya mai suna Arewa Initiative for Peaceful Coexistence in Southern Nigeria, wato kungiyar 'yan arewacin Najeriya na tabbatar da zaman lafiya a kudancin Najeriya, an shirya shi ne a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula a yankunan arewacin Najeriya, abinda kuma 'yan arewacin Najeriya mazauna kudancin ƙasar ke bayyana rashin jin daɗin su game da aukuwar rikici a yankin, inda kuma suke kira ga mahukunta na kudanci da kuma arewacin Najeriya da magwamnatin tarayya da su tashi tsaye wajen magance al'amura da ke ci gaba da azzara a ƙasar, musamman ma dai na rashin tsaro da kuma fadace-fadace. Alhaji Ibrahim Dinar na ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiya, kuma ya yi ƙarin haske kamar haka.
Manufarmu tun kafin mu kafa kungiyar nan har zuwa shirya wannan taro har tarukan mu na gaba, manufarmu alheri, domin mu a tsarinmu da tunaninmu ba ma rusa abu sai dai mu gina shi. Muna da al'amura da suka dame mu a matsayinmu na mazauna kudancin Najeriya. Dalilin haka muka kafa wannan kungiya don maganta al'amuran da suka dame mu. Mun fara kafa ta ne domin sanadiyar za ka ga 'yan uwa mai 'yan kasuwa ba laifin sama ba na ƙasa ba fari ba baƙi a kama su a kulle. Mukan ɗan je fursunoni mu yi ƙoƙari mu kashe kuɗinmu mu ɗauloyi mu fito da waɗanda muka ga za mu iya, wanda ba za mu iya ba kuma mu kai wa mutane na gaba waɗanda sukan taimaka, ta inda aka fi ƙarfinmu su ga mun taimaka mun fito da waɗanda. waɗannan mutane. Idan ƴaƴanmu na neman makaranta ta gagare mu, mukan nemi waɗannan mutane su taimaka mana. Hakan sun fita makaranta sukan taimaka mana wajen neman musu al'amur ayyuka. Idan mutane suka karo da cuta da ta'addabe su wacce take babba ce tana buƙatar ko ƙwararru, mukan nemi wasu su ma in abin yafi ƙarfin mu a kugiyace mu nemi manya su taimaka.
A can baya dai ƴan arewacin Najeriya mazauna kudancin Najeriya na fuskantar matsaloli da suka shafi tsangwama. To kuwa wannan kungiya ta ga irin wannan tsangwama ko rashin amincewa da ake nunawa gare su, Alhaji Dallami Isa Abubakar shine sakataren kungiyar na ƙasa.
Eh to gaskiya game da siyasa da tattalin arzikin ƙasa, wannan shine ma babban abin da ya sa muka taru jihohi 17 a nan Lagos domin mu tattauna mu nemi alƙibla guda ɗaya wanda za mu tafi da ita. A game da wannan tafiya da ake bisa ga wannan tsari, to mun ga gaskiya ya kamata mu samu gyara domin an yi talla da canji. Canjin sai ya zama na ciwon canji ne wanda in ka ba da naira 10 za a baka naira 2.5. Ba canji bane nan ka ba da 10 ka za a mai ma da 10 ka.
A ƙarshe dai kungiyar ta yi kira ga mahukunta musamman ma dai na kudancin Najeriya da su tayi tsaye wajen baiwa ƴan arewacin Najeriya da walau aka haife su a yankin kudancin ƙasar mukamai na siyasa ko kuma na gwamnati, ganin cewa ƴan kudancin Najeriya da ke zaune a arewacin Najeriya na samun irin wannan ɗaukaka daga gwamnatocin arewacin Najeriya. Farmer Jibrin Murya Amurka daga Lagos.
Tunanin mutum kamannin sansa, ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya, ƙarewa lafiya tare da ƙoshin lafiya.
To madalla a gaida Babangida Jibrin. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma, yau 13 ga watan Mayu rana ce ta tunawa da mata a ƙasar, inda a bana aka mai da hankali kan matan karkara. Ga rahoton Tamar Abari.
Maudu'in na sallar matan Nijar na bana ya naba'a ga matan karkara, wato a basu damar dogaro da kansu, kamar yadda Madam Rabi, darakta ta ma'aikatar da ke kula da kyautata rayuwar iya mata ta jihar da magaranta ce.
Matan ƙauye sun yawa, sune sun kan rijaya. Kenan don a kuda musu ba amince da su ne ba, su ma suna cikin lissahi, saboda su ne ma minister ɗin ma'an kauye, saboda matan ƙauye. Kenan matan ƙauye su ne mu muna iya cewa kamar da su ne civil ɗin mu, tunda su ne ana nan ga nema musu bunƙasa, don saboda su ne yanzu anka ɗauki wannan maudu'i na matan ƙauye.
To ko su matan na karkara sun san da wannan rana? Ga abin da wasu matan da basu so a ambata sunan su ba suke cewa.
Ka mu wallahi karkar musamman sallar mata. Me ne ya kawo ki nan? Kai wallahi kawai gudawa ce ne dan kare mijin ne ya shiri ya bar mu ɗan yala ta rasa abin da zan ci. Kan sha abincin ya ƙarin ci wannan tegari kuna sa dan wankin kira shala haka nan ma. Yanzu shine kuma zan samu wankin kira shala gidan bariki nake. Mu san sanin ta ma an banda anan da muka yi ana hudin ta yanzu da aka zo ki tambaye mu. Mun kama da cewa sallah ba ta azumi ba ta layin mu san wata sallah ba.
Ba san shi ba. Mun san shi ba.
Ba sallah ba. Kike kamar shi ne kin ne kike ana aiki.
Mun aiki kuma su rihe mun samu wanda kan tukuri. Kamar da kan kan yaji shi ne kure muke. Wanda za mu ci da yaran kure shi ne muka fito nema.
Kudi ne a kira ko abinci.
Ko da abin da aka ko abincin ma aka ba ni. Ko kudin ma da aka aka ba mu abincin da zamu saya mu.
Musamman da sallan mata, matsalolinmu na mata da yawa. Rashin abinci, rashin ruwa garinmu ko? Wallahi ban sani ba. In ba yanzu da kuka isko ni ba nan ma ban sani ba wallahi. Magabata su taimaka mu kawai da abinci. Muna da matsalar abinci tunda yanzu da almasara ya kaba da 130 ka uniti yawa. Baka da shi ka ci.
Sai dai duk da haka ana iya cewa an samu ci gaba a fuskar ƴan sana'o'i da matan suke yi na dogaro da kai kamar su kasuwanci, kiwo da noma. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Tamar Abari, yanzu kuma sai jihar Oyo, inda aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jiya Asabar, aka kuma bayar da rahoton mutuwar wata budurwa bisa kuskure. Ga rahoton Hassan Umar Tambol.
A wajen zaben ƙananan hukumomi a jiya Asabar, wata budurwa mai suna Kofo ta rasa ranta a sakamakon harbin bindiga na wani jami'in tsaro a unguwar Idoro a yankin Queen Cinema a cikin birnin Ibadan. Wannan kisan budurwa Kofo dai ya sanadiyar ta da zanga-zanga. gwamnatin jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi wanda ya yabawa jama'ar jihar Oyo a game da yin zaben lamu lafiya ya kuma ce an yi sahihin zabe. Gwamna Ajimobi yace zaben yayi kyau, sahihi ne, yace an yi zaben lafiya, an yi zaben lamu lafiya, an tsara shi sosai, don haka ina yabawa jama'ar mu da su ci gaba da wannan zaben lamu lafiya da sun ka fara. Ajimobi ya buƙaci jama'ar jihar Oyo da su ci gaba da zaman lafiya da juna a halin yanzu da bayan an bayyana sakamakon zaben. Shi ma shugaban hukumar zabe ta jihar Oyo Mr. John Ajeyegbe yace zaben an yi shi a cikin kwanciyar hankali, ya buƙaci ƴan takara da su karbi sakamakon zaben. Sai dai jam'iyyun adawa ba su shiga zaben ƙananan hukumomin na jihar Oyo ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan, to yanzu kuma sai mu ƙara komawa jamhuriyar Niger inda lauyoyin da ke kare shugabannin kungiyoyin fararen hula da hukumomin ƙasar suka tabbaci ranar 25 ga watan Maris ɗin ta gabata saboda zargin gudanar da haramtacciyar zanga-zanga sun shigar da ƙara kotu domin ƙalubalantar hanyoyin da aka bi wajen damƙe waɗannan jami'an fafutukar. Daga mai ga rahoton Sulaiman Barma.
Siko le mandat était déjà préparé, était déjà rempli.
A taron manema labaran da suka kira lauyoyin da suka hada da Maître Sauna Dauda da Maître Muhammad Rabi Umaru da Maître Budal Efred da Maître Cisse Umaru Abdulsalam da Maître Ahmed Muhammad Amadu sun nuna rashin dacewar hanyoyin da aka yi amfani da su wajen farautar waɗannan ƴan gwagwarmaya da ke adawa dokar harajin 2018.
Wasu a bureau ɗin sa a ƙare 11 aka zo aka kama su, kamar Musa Cangari, akwai wani wanda shi kamma lokacin a yi manifestation aka tarda shi kabinetin aboka aka kama shi, akwai wani wanda kuma aka zo aka tarda ma a cikin ɗakin ƴan jarida. Da aka kama sun aka kai su feshi, bayan yi da wannan binciken aka kai su kotu ta Niamey. Kamma wasu lauyoyinsu su zo deja a cikin rabin awa an cika takardu, shi kuma ka'ida ya kamata ma a ce inda jujin zai kai su ya zamanto inda kamar hurumin shari'ar shi yake. Kamar juji na Niamey, hurumin shari'ar shi ya kula da mutanen da za a kawo gidan kaso na Niamey. Kuma bayan wannan doka ta ba shi umarni na in yi aje mutum kowane wata ya kamata ya je ya duba shi saboda ya ga yanayin lafiyar shi da yake da yanayin yanda yake mai bincike. To tunda aka kai su aka ajiye a gidan kaso babu wani tambayoyi da aka musu.
Lura da dukkan waɗannan dalilai ne yasa lauyoyin shigar da ƙara a gaban alƙali mai zargi wato procureur de la République akan buƙatar kotu ta zakulo masu hannu a wannan al'amari da ke barazana ga 'yancin walwalar jama'a kamar yadda za a ji daga bakin Maître Muhammad Rabi'u Umaru.
Wannan kamu da aka musu ba kamun wani fuskan doka shine ake cima detention arbitraire. Dalilin wannan mun aje plant a wurin procureur, muka aje plant da sahen nan saboda mu a wurin mu ana rike da su ne ba kan doka ba, yake mun yi plant kuma duk wanda ke da hannu ciki ya kamata doka ta yi aikin ta.
Kwanaki kusan 50 kenan da Nuhu Arzuka na MPCR ke tsare a gidan yarin Tilaberi, yayin da Maître Lurwana Abdurrahman ke kulle gidan kasan da kaina, sai Musa Cangari na Alternative Espacito yayin da ke Walam, yayin da Ali Idrisa na Rotab ke rufe a Filinge. Kuma yanzu haka bayanai na nunin Ali Idrisa na cikin matsanancin hali na rashin lafiya, amma kuma shirin kawo shi ya mai domin ganin likita ya cutura. Dalili kenan da lauyoyin da ke kare shi suka rubuta wa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH wasiƙa.
Mun kai takarda can Commissioner Sa de droit humain dan mu ce musu to su kama muna Ali Idrisa ɗan adam ne, har yanzu dai ɗan adam ne, kenan a samu a kawo shi ya san wani irin ciwo gare shi, tunda babbar rashin lafiya baka da lafiya kuma ba a barka san wani irin ciwo gare ka ba. Jiya ne muka aje takarran, muna jira mu gani Commissioner Sa de droit humain abin da za ta yi.
Kawo yanzu ba wani jami'in hukuma da ya furici akan ƙorafe-ƙorafen na lauyoyi. Saboda haka na tuntuɓi alƙali mai zargi procureur de la République mai shari'a Sha'ibu Samna ta wayar telefon, amma bai ɗaga wayar ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogonmu na cewa ƙarfe 11 da minti kusan 20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
张月伟的花呀真都高高耶。
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa wanda zai dinga zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC a cikin shirin za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu
zaki ko wani sa yake ga yaro bakin sa shudi to wannan tramadol da retinol suke ka baki wadansu kuma ba a fadan wadansu abubuwa ko salgane ko solisho duk dai abin da kazanta da kika san mutun yana sha ki tunanin kodarsa ki tunanin liversa ki tunanin hanjin cikinsa in wadannan abubuwa sun masa a jiki balle ma a zo bangaren kwakwalwa
to yau a cikin shirin wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina ya aika mana da hirar da yayi da Kabir Adamu wanda ya kware akan sha'anin tsaro da Ahmad Umar Ningi jami'i dake aiki da hukumar dake yaki da fataucin miyagun kwayoyi NDLEA sai kuma comrade IG Wala kwararre kan zamantakewar al'umma ga abin da suke cewa
abin takeici ne idan ka mai da hankali kaga yadda kwaya ko shan kwaya ko kuma safarar sai ya zan wani abin ta da hankali yanzu musamman muna alakanta wayan abubuwa ne daga watakila kamar da kwararru suke bayani a kullum zaka ga cewa akwai dalilai kamar abubuwa da suka shafi musamman wani daga bangare na takeici na rayuwa wani kuma daga maganar tarbiya wani kuma uzurin yana da nasaba ne da watakila san zuciya irin na dan adam wayannan bangarori guda uku da nayi magana kwararru sun riga sun fadace to amma mu abinda muke mai da hankali anan kullum shine kira muke da al'umma ko kuma musamman gwamnati mu ce to gwamnati ke da haƙƙin ta tabbatar da komai ke tafiya yadda ya kamata idan ko ta gaza to lalle ku al'umma sai su shagala sai su bujirewa tsari dan haka kuwa wannan abu gaskiya abin a duba ne a mai da hankali sosai akai
na'am Ahmad Umar Ningi a matsayin ku na masu yaki da wannan matsala a Najeriya ya zuwa yanzu me kuke yi domin shakan wannan matsala
to na farko dai ya kamata mutane su yi la'akari da cewa harka ta shaye-shaye da kwayoyin da suke samaye harka ce da ta shafi kowace ƙasa a duniya wato matsala ce ta wannan karnin da ita wadata abin ya zama ruwan dare ko ina kowace ƙasa a Turawa suna kuka Larabawa suna kuka mu ma bakin fata nan kuka muke saboda sifar wannan kayan shaye-shaye wanda suna zuwa kala-kala da wanda aka sani da wanda ya zama kamar da mun san shi shi muke bi yau gobe jibi sabo ya fito abubuwan da suke ta faruwa kenan ko ina a duniya a nan Najeriya kuma za ka cewa wurare ko ina yanzu ya kasance kukan da suke kenan ga mutane sun dame mu anan ga yan shaye-shaye yara su a makarantu da gidaje ko ina abin ya addabi kowa
na'am wallan Kabir Adamu yanzu nan daga headquarter yan sanda ta Najeriya nake duk mutasan da ake kamawa suna ko garkuwa da mutane domin neman kudin fansa ko fashi da makami duka sauran nau'o'i na laifuka da ake da ake da yan sanda ke nuna mana option su za ga su dukkan su yan kwaya ne kuma suna ga mana cewa suna shan kwaya akwai alaka ne
bincike ya nuna cewa akwai wannan alakar dake tsakanin shan kwaya da kuma aikata laifuka
to madalla wakiliyar mu kuma Abuja Madina Dauda ta yi hira da Zainab Ujudud Sharif babban jami'ar kiwon lafiya a Najeriya Madina gare ki
ana samun matasa ƴan mata samari matan aure da yara kanana har da na kasassu wanda yawan su ya kai kashi 40 cikin 100 suna kwankwada miyagun kwayoyin zamani da na gargajiya
din Najeriya masu shan kwayoyi suna nan duk ko ina ne matsalar tafi yawa arewa kin san me yasa saboda kin san mutanen mu yawanci ba a daukan abu da gaske sai ya zamanto ba yadda za a yi kuma a ce au ashe haka ne musamman iyaye mata ita majalisa bangaren dattawa suka kirawo cewa a zo a yi magana a samu hanyoyin da za a rage wannan matsalar ke duk dai a zo a taru a san yadda za a yi wannan masifar a san yadda za mu yi yaki da wannan abu amma ƴaƴan mu ne nake kuka a zuciya ƴaƴan mu matasa yawancin su bari in gaya miki gaskiya waɗansu sun riga sun mutu ni kaina na san mutane da yawa akan wannan harka da wasa to in kin duba kin yi tunani duk muna da laifi mu ne ma'aikatan gwamnati ne ma'aikatan asibiti ne ma'aikatan iyaye ma musamman iyaye to amma kiga dai ƴaƴan mu dan tsabagen neman abu suka shaye musu yawa wannan kodin din da ke cikin maganin tarin shi dama ana sa shi ne dan ya rage ciwo zafi a iya inda bature yace ko iya in adadin da aka yi shi in ka sha ba wani abu amma suka zake masu shan benelin da kodin sun sha in sun sha da yawa sai kiga sun sha su je su hada shi da wadansu abubuwa to amma kodin shi ba shi kadai ba akwai wani maganin da suke ce mishi Rifnol akwai Tramadol zaki ga wani sa yake ga yaro bakin sa shudi to wannan Tramadol da Rifnol suke ka bakin sa wadansu kuma ba a fadan wadansu abubuwa ko salga ne ko solution duk dai abin da kazanta da kika san mutun yana sha ki tunanin kodarsa ki tunanin liver sa ki tunanin hanjin cikin sa in waɗannan abubuwa sun masa a jiki balle ma a zo bangaren kwakwalwa iyaye gwamnati kowa ya abazama a
tashi
abazama a je ana fadakarwa kamar yanzu yadda kike wannan da kike kira ni ai fadakarwa ne ko ina a rika zancan ana ta maganar ai naji dadi yanzu dan naji gwamnati Kano ta dauki wani tsabagen matakala shiga ake gidajen da wanda suke sai da su ana kama su a gaban iyayensu ana kama su
to madalla anan zamu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
to madalla gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email wanda sakonmu na farko a yau ke cewa mahukuntan jihar Sokoto ku tashi zai don kyautatawa rayuwa da jin dadin al'ummar jihar waɗanda suka zabe ku sako daga Alhaji Kabiru Abubakar Bulanyaki Shagari sai kuma sakonmu da ya fito daga Shehu Adamu Rajau da ke cewa ku fadawa Obasanjo cewa lalle jam'iyyar da ya kafa ta ADC sabuwa ce a wurin ƴan Najeriya amma shi ba sabon abu bane a wurin mu domin idan mu wato domin a idan mu kudukuru yayin mulki har na tsawon shekaru 8 ko mun ga irin kalar rawar da ya taka saboda haka ba za mu taba yarda a lullube mana ku wato a lullube mana kura da fatar akuya ba sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa dan Allah murya Amurka ku mika sakon ta aziya ga abokin mu kuma mai sauraron ku a kodi yaushe Nuhu Lawal Faki dake lungun mahauta bakin kasuwar Faki da Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa a yau Lahadi Allah ya jikanta ya sa aljanna makoma gare ta in ta mu tazo ya sa mu cika da imani sako daga Ishun Dila Faki to da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
a takaice hukumomin Faransa sun ce mutumin nan da ya kai mummunan hari na daba wuka a tsakiyar birnin Paris jiya Asabar ba Faranshi ne amma dan asalin jamhuriyar Chechnya da aka haifa a shekara ta 1997 dama sunansa na cikin jerin sunayen mutanen da ake sa ido kansu saboda alakar su da tsauraran ra'ayi to sai dai kuma baya ga hakan bai da wani tarihi na aikata wani laifi na daban tuni ɗan sandan Faransa suka kwashi iyayensa don yin musu tambayoyi ba dai wanda ya bayyana wato ba dai bayyana sunan maharin ba ɗan sanda a ƙasar Indonesia na zargin wani iyali mai kunshe da yara ƙanana da kai harin ƙunar bakin waki a wasu majami'u a yau ɗinnan Lahadi inda mutane aƙalla 11 suka mutu baya ga 41 da suka samu raunuka wasu ma a cikin birnin Surabaya a karo na farko tun bayan da aka fitattaki kungiyar ISIS daga birane da garuruwa da ma ƙauyuka dake dauke da miliyoyin mutane ƴan ƙasar Iraki sun kada ƙuri'ar zaben sabbin ƴan majalisa waɗanda za su samar da sabuwar gwamnati jami'ai a birnin Jalalabad na gabashin ƙasar Afghanistan sun ce hare-haren bama-bamai da kuma gwagwarmaya da makamai da ake tsakanin jami'an tsaro da ƴan tawaye ya kai ga mutuwar mutane 4 da jikatu.
To madalla masu raron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 a gwan Najeriya da Niger wato karfe 5 a Ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya ni gabatarwa da kuma Chibahiru Dudune wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos ni Sarfil Hashim kuma ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum.